نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمين masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, yanzu da muke magana mun shiga daren litinin ne wanda ya daidai da daren 16 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 27 ga watan June shekara ta 2010. Ga mu a garin Mina a kofar ɗaya daga cikin masallatan ƴan uwanmu ahli sunna wal jama'a a ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen ainihin jihar Mina, jihar Niger. A ƙarshen gaskiya, saboda Allah, wannan wa'azi musadafa ce, wato wata gamdakatar ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya mana. Akwai ƙungiyar mata masu wa'azi da ake kiransu Women in Da'awa, su ne asalin da wannan gayyata, wadda duk shekara da ni da ɗan uwa marigayi Malam Jafar Mahmud Adam, Allah ya gafarta mishi, da Malam Muhammad bin Osman, da Malam Yahaya Haifan, da sauran malamai, mukan ainihin wato amsa gayyatarsu a kusan duk inda suke yin waɗannan ainihin wa'azozi nasu a ƙasar nan. To bana sai ya faru cewa za a yi wannan wa'azi ne a nan garin Mina. To Allah cikin ikon shi, akwai ɗan uwa, ni ina kiran shi da Malam Usman ɗan Agaji, ban sai da kuke kiran shi a nan ba. Yawwa, Malam Usman mai ruqiyya. To bari gyara mana larabcin, ba a cewa ruqiyya, ruqiyya ake cewa. Ruqiyya hawa sama kenan. Ruqiyya shine fitar da aljanu ko yin magani na asiri. Ruqiyya ba ruqiyya ba, ruqiyya hawa sama kenan. Ba daidai bane larabcin. Saboda haka nayi mishi waya cewa gashi Allah madaukakin sarki zai kawo ni garin Mina, kuma ban taba yin wa'azi a garin nan ba. Tare da cewa kusan shekaru 8 da suka wuce, wannan hanya ta ce na kan yawan wuce ta zuwa ainihin garin birnin Kebbi da ke jihar Kebbi. To Allah cikin ikon shi ya haɗani da shi shugaba muka yi ta magana da kuma wasu ƴan uwa dai. Wato gaskiya, saboda Allah, na yi matuƙar farin ciki ƙwarai da gaske, kuma ina yi muku addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi. Amma ku ɗan yi haƙuri da wasu abubuwa kamar haka. Na zo na samu an ware wurin da zan yi parking da mota ta ni kadai. To wannan gaskiya ba shi cikin tsari na, don ni ba sarkin gargajiya ba ne. Ban ga dalilin da za a ware wuri inda ya kamata jama'a musulmi su zauna su ji wa'azi ba, saboda mota ta, tsakani da Allah, wannan ni bai dace da tunanina ba, tsakanina da Allah. Saboda haka ku yi haƙuri, don Allah kar ku ga na wargaza muku tsari. Ni kuma in na yi haka zanga ya wargazan nawa tsarin, kuma zuciyata ba za ta gamsu ba, shi yasa na je na aje mota can insha Allahu ta'ala. Na biyu, ƴan uwa musulmi, dazu wasu ƴan uwa sun je masauki na, wannan ma gaskiya ya saba tsari na, da abinda na so su zo su samu shugaba, domin ni a wurin shi na sauka, kuma shi ne mai masauki na. To da ababi na ladabi da girmamawa ga shi shugaba tukuna, ya kamata a ce duk wanda yake son gani na a yau a Mina, to gaskiya, saboda Allah, ku yi haƙuri da wannan magana. Ko da gwamna ne, ko da sarki ne, ya kamata ya biyo ta hannun ainihin shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, dan shi ne mai masauki na. To su waɗannan ƴan uwan sun bugi kirji ne kawai sun taho. To wannan ya saba ma manhajin da nake tafiya a kai. duk inda na sauka to duk wanda yake son gani na ya kamata ya girmama wannan da na sauka a wurin shi, shi wanda na sauka wurin shi ya gabatar da wannan, ni zan fi gamsuwa kuma ina ganin shi ma wanda ya taho gani na din zai fi samun tarbiyya mai kyau. Wannan shine, dan haka ayi hakuri da waɗannan abubuwan jama'a. Ba haka na so su faru ba, sai dai kuma Allah madaukakin sarki haka ya tsara su faru. Kuma Allah yana cewa cikin Al-Qur'ani, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bahaushe yace in an sha ruwa a koma wasa. Yau da Albaniya tsakiyar garin Mina. Jama'ar musulmi, sakon nawa wa'azi ne wanda ni da kaina na radawa wa'azin suna. Taken wa'azin nawa shine sai bango ya tsage. Sai bango ya tsage. Sannan kadangare yake samun wurin shiga. Babu shakka bango ya tsage. An samu kadangaru da matsatsaku duk sun ratsa mu. Me ya same mu ne mu musulmi a yau? Mu kadai ake nuna a tashoshin talabijin tun daga na gida har na waje, mu kadai ake kashewa. Menene ya same mu ne mu musulmi? Mu kadai ne a yau waɗanda Allah ya danka su a shugabancin mu suke cin amanar mu, ba su damu da mu ba. Menene ya same mu yau idan aka ce an rubuta jarabawa ta WAEC ko NECO ko JAM, ƴaƴan musulmi ne kawai suke faduwa? Me ya samu yanzu sai ka je tsakiyar anguwar arna ka juya yashi? Ba wanda zai taba maka cikin ƴaƴan arna. An ka zo tsakiyar ƴaƴan musulmi sai su wargaza maka shi. Menene ya same mu a yau? Zamantakewar mu ba mu ƙaunar junan mu, ba mu girmama malaman mu, ba mu gudanuwa akan tsari. Yau makiyan mu ne suke hada kai da wasu daga cikin mu suke hallaka mu tun daga matakai na ƙasa da ƙasa har na ko ina. Kowa ya san abin da aka yi wa musulmi a ƙasar nan tun daga 1987 a College of Education ta Kafancan, a inda Reverend Bako mai suna Abubakar Bako wai ya zagi Al-Qur'ani, ya zagi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan musulma ce budurwa ta tanka akan haka, aka gaggaura mata mali, aka shiga aka ci gaba da kashe bayin Allah. Daga ƙarshe wannan rikici ya tartsatsu har ya kai garuruka irin namu Zariya da makamantansu. Ƙarshe ya zama waɗanda suka fara tsogalar faɗan su ne suka tashi da gaskiya, mu kuma muka waye gari a cikin gidajen kurkuku. A yau musulmi nawa ne a ɗaure a cikin kurkuku na plateau na Jos a kan rigingimin da yake tsogalarmu ake yi? Waɗannan wa'azozi nawa aka san abin da mai yiwa mai tunani zai yi tunani cewa wannan mutum ya zo ne ya harzuka musulmi ko ya zo ya tayarwa da musulmi hankali ne. A'a, na zo ne in yi wa 'yan uwana musulmi gyara kayanka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana ishara a cikin hadisai. Shi ko Bahaushe yake cewa gyara kayanka ba sauke mu raba ba ce ko? Hadisi ya tabbata a cikin ainihin sahih na ainihin wato Sunan Abi Dawud da Musnadul Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, yushikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Al-ummomin duniya sun kusa su taru a kanku, ya ku musulmi, su yi ca a kanku kamar yadda masu cin tuwo suke yi idan sun taru yayin da suke cin abinci. Ka je ka dubi yadda maciya tuwo suke tasa kwano suna cin abinci, ta kowace nahiya suke gutsurar tuwon nan suna cafa shi. har sai sun karar da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lokaci ya kusa wanda za a yi mana haka mu musulmi. Sahabbai Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda suka ce wannan zai faru ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amin killatin yawma idhin nahnu ya rasulullah a lokacin ba mu da yawa ne mu yan kadan ne qala bal antum ghusa ka ghusa isail annabi yace kuna da yawa sai dai kuna bal antum kafir kuna da yawa walakinnakum ghusaun ka ghusa isail ga ku da yawa amma yawan ku kamar tattaruwar shara ce idan ainihin wato ta taho a cikin kwatami. A nan mu tsaya mu yi tsokaci. Musulmi na da yawa ko ba su da yawa a yanzu? Suna da yawa. Yanzu ko iya wannan taron ka duba nan za ka ce musulmi na da yawa Amina. Haka ne? To musulmi su suka fi yawa Amina. Musulmi su suka fi yawa a jihar Niger. Musulmi su suka fi yawa a Najeriya. To amma yaya za a yi a irin wannan yawan namu? A cikinmu akwai ƙwararrun sojoji, akwai ofisoshi na 'yan sanda, akwai manya-manyan masu ilimi tun daga masu single degree da masu masters da masu PhDs da waɗanda suke professors ne a cikinmu mu musulmi in all philosophies, in all fields. A dukkan ɓangarori da ake nema. Amma me ya same mu? Idan ka kwashe shekaru 50 da Najeriya ta yi a matsayinta na ƙasa haɗaɗɗiya mai 'yancin kanta, kusan shekaru 40 na 50 ɗin nan mu musulmi mu muka mulki ƙasar. Amma me ya kai mu ga wannan ƙasƙancin? Ya kai muka samu kanmu a wannan lalacewar? Ya aka yi 'ya'yanmu ne ake kuka da su? Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai kuna nan da yawa sai dai yawan naku kamar yawan shara ne wadda ruwa ya koro ta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa sahabbai Allah zai jarabce ku ne da alwahanu. Suka ce menene wahanu? Wa mal wahanu ya rasulullah? Menene wahanu? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama balarabe ne, haifaffen cikin larawa game da baya, amma yana jin larabcin da gaba ɗayansu ba sa ji, don haka yakan zo da kalmomi baki waɗanda duk iya larabcinsu ba su san ma'anarsu ba. Wa mal wahanu ya rasulullah? Menene wahan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Sai ya ce hubbud duniya wa karahiyatul maut, son duniya da kin mutuwa. Idan muka dawo muka dubi son duniya, Al-Qur'ani ya bayyana mana cewa son duniya na tattaruwa a cikin abubuwa kwaya shida, kuma sukan bayyano a haka. Allah ya ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah ya ce an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa, son mata, sha'awar mata. Sha'awa siffa ce ta dukkan ɗa namiji lafiyayye game da 'ya mace. Ashe Allah ba yana zargin sha'awar da maza suke wa mata ba ne, sai yana zargin sha'awar da ake yin ta wadda ta wuce ƙa'ida, da sha'awar da ake tayar da ita a inda bai kamata a tayar da ita ba. Idan har ya zama sha'awar matarka da sha'awar zama da ita, da sha'awar yin jima'i da ita har ya hana ka fito sallah, to Allah wadaran irin wannan sha'awar ga mata aure. Idan ya zama sha'awa ta kai maka matuƙa har ka kai ga kana neman matar da bata halatta ba, tur da irin wannan ainihin sha'awar taka. Irin wannan sha'awar ce Allah madaukakin sarki ke zargi da cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, sai ce wal banin, da san yaya. Dukkanin san ɗan da zai hana ka bauta wa Allah sak, to tur da irin wannan ɗan da kuma tur da irin wannan soyayya da kake wada. Shi yasa kaga Allah ya sa wani bawan Allah cikin annabawan Allah Khidir ya kashe wani ɗa a gaban babban annabi daga cikin manzannin Allah shine Musa. Annabi Musa ya tambaye shi, a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, ka kashe rai bai ci maka ba bai sha maka ba, haka siddan ba tare da yayi kisan kai ba. Wannan abu ne da annabi Musa ya ga rashin dacewar shi. To amma lokacin da Khidir ya zo fassara mishi fa, sai fassara mishi da cewa ya kashe ɗan ne saboda umarnin Allah ne, domin iyayen ɗan nagari ne, idan ainihin ya girma shi kuma zai zama fitina gare su. Irin wannan soyayya ta ƴaƴa da za ta ɓatar da kai, ta raba ka da addini, ta lalatar da kai, to Allah wadarai da irin wannan soyayya ta ƴaƴa. In ba haka ba, soyayyar ƴaƴa tana daga cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta mana. Saboda wani bakawai ya zo ya ga annabi yana runguma ƴaƴa da jikoki ƙanana sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ma sha Allah innakum lataf'aluna hakaza, ya ce ku kune wa ƴaƴa haka, sai ya ce wallahi inna indi ashratan minhum ma qabbaltu minhum wahida, ina da guda goma irin waɗannan ban taɓa runguma ɗaya daga cikinsu ba. Wanda Allah ya dube shi ya ce man la yarham la yurham, wanda duk baya jin tausayin waɗannan na ƙasa da shi Allah baya tausayin shi. Jama'ar musulmi, kenan ashe son ƴaƴa ba illa ba ne, amma son da zai hallaka kai ya sa kai ma ka hallakar da su shi ne illa. Sai ce wal qanatir al muqantarat min al zahab wal fidda, hakanan so da kyale-kyale na kuɗi, zinare da azurfa, a yanzu ka maka ce naira da kobo ko dollar da pounds, mana dukiya ta ruɗe ka, wal khailul musawwama, da horarrun dawakai, irin waɗannan jibga-jibgan motoci na zamani waɗanda su ne suke hallaka wasu, waɗanda su ne suke ɓatar da wasu, wal an'ami, da dabbobi na kiwo, dabbobin ni'ima, tinkiya da rago, sa da saniya, raƙumi da raƙuma, sannan sai ainihin akuya da ɗan akuya. Waɗannan dabbobi dabbobi ne na ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana mu ci mu hau, amma in ka sake suka rudar da kai to ka shiga ƙarƙashin wannan aya. Wal an'ami, sai ce wal harf, haka noma, wanda duk ya sake gona da harkar noma ta hallaka shi to ya bi duniya. Sai Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ce zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan duk kayan jin daɗin duniya ne, wallahu indahu husnul ma'ab, Allah yana da kyakkyawar makoma ita ce aljanna. Ka yadda Allah ya tara maka waɗannan mata na duniya masu yin haila, waɗanda suke haihuwa, waɗanda suke tsufa, waɗanda tamoje ke fito musu, furfura ta fito gashinsu, miƙaƙƙen hanci ya koma karkatacce, ka yadda Allah ya bakka da su ya hana ka na aljanna? Ka yadda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da waɗannan ƙanƙara-ƙanƙaran abeban hawan zamani ya hana ka na lahira? Ka yarda Allah ya baka ƴaƴa a nan ya hana ka na lahira? To zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan duk kyale-kyalen duniya ne, wallahu indahu husnul ma'ab, Allah yana da kyakkyawan sakamako a wurin shi. Jama'ar musulmi, cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hubbud dunya wa karahiyatul mauti, son duniya son duniya da kuma kin mutuwa dalili ne akan al'ummar musulmi idan suka samu kansu a cikin shagaltuwa da duniya. Ku kiyaye shagaltuwa da duniya, don kuskure ne gaba daya a ce ana kyamatar da kai game da duniya, domin duniya akwai alkhairi a cikinta, akwai kuma sharri a cikinta. Lahira akwai alkhairi a cikinta, akwai kuma sharri a cikinta. Don haka ga addu'a mafi girma da Aisha da Anas suka ce Annabi ya fa yi, ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, Allah ka bamu kyakkyawan da ke nan duniya, Allah ka bamu kyakkyawan da ke lahira, wa qina azaban nar, Allah ka kubutar da mu azabar wuta. Don haka kuskure ne kace Allah ya baka duniya gaba dayanta sai hada maka alheri da sharri, ba za ta yi dadi ba. Kuskure ne kace Allah ya baka lahira gaba dayanta sai hada maka wuta da aljanna, ba za ta yi dadi ba. Don haka kace Allah ya baka alherin da ke duniya ya tsare ka daga sharrin duniya, Allah ya baka alherin da ke lahira ya tsare ka da sharrin da ke lahira. A cikin alqur'ani wani wurin Allah cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhira, abinda Allah ya baka a nan duniya kai kokari ka nemi lahira da shi. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kar ka manta amma kana da rabo a wannan duniya. A ƙarƙashin wannan jama'a babu laifi ka nema daga duniya, babu laifi kuma kai amfani da abinda ka samu a nan duniya ka nemi lahira da shi, haka ake so. Don haka ƴan uwa musulmi, wannan matsala ta farko tana daga cikin matsalolin da bango ya tsage mana ta ita, shine son duniya. Don haka addininmu na lalacewa, tarbiyyarmu na lalacewa, rayuwarmu na lalacewa garin neman duniya. Nan bango ya tsage mana, sakamakon wannan makiyanmu a yau suna amfani da ɗaya daga cikin waɗannan wurare da Allah ya mana ishara a kansu guda shida, suna fitowa su rikita mana al'amari. Ɗauki misalin mace da muka yi magana, daga cikin matakan da makiyanmu suka ce za su yaƙe mu a kansu a farko-farkon ƙarni da ya gabata, wato daga 1900, ƙididdigarsu ta nuna musu cewa su fito su yaƙi dauloli na musulunci da kuma malaman musulunci ta hanyar kisa. Amma sai suka gano cewa wannan hanya tana da riba, sai dai tana haifar musu da asara, domin sai an je an yaƙi gaba da gaba. Yanzu ka tafi garin Lakwaja, kaburbuka guda nawa ne waɗanda yake na turawan mulkin mallaka waɗanda aka kashe su garin su zo su yaƙi wannan daula tamu? Suna da yawa. Sakamakon wannan suka gano cewa fada da addinin musulunci gaba da gaba yana ja musu asarar rayuka su da kansu, yana ja musu asarar dukiya, sannan yana likita, yana canza musu halin rayuwa. Domin akan samu daga cikin su wasu sun to don su fada da addinin musulunci sai su kare a wajen musulunta, sai suka ce don haka dole ne su zauna su tsara wani yaki wanda yake babu ji a jika kuma babu asarar dukiya mai yawa. Wannan shine al-ghazwul fikri, su yaki tunanin mutane, su lalata tunanin mutane. Don haka sai suka ce abu na farko da za su yi amfani da shi, za su yi amfani da mace. Ka fara ganin inda bango ya tsage, da Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf zalika mata'u al hayati dunya. Kaga mace, ta hanyar mace ana bullowa ana fatattaka mu. Bari in dauko mana wani dan takaitaccen tarihi, musamman waɗanda suke bibiyar al'amuran yau da gobe daga cikinku za su fi fahimtar wannan ƙididdiga kafin mu taho nan kusa. Ina son ka ɗaga kanka ka kalli mafi yawancin ƙasashen Larabawa yanzu da shugabanninsu, waɗanda kake ganin in an ce hayya alal jihad su ne za su amsa. Amma gashi an yi hayya alal jihad alal islami wal muslimina, sun ja baki sun yi shiru. Ana kashe musulmi a Afghanistan, har yau akwai wani sarki ko shugaban kasar wata kasa ta musulunci da kaji ya tofa baki ya magana? ana kashe musulmi a Iraki har yau akwai wani shugaban kasa na wata kasa na musulunci wanda ya bude baki ya magana yau shekara nawa ana kisan musulmi al'ummar jinin larabawa a kasar Filistin har yau shugabannin su guda nawa ne suka yi magana wannan na daga cikin makircin da aka bullo musu shine sai a hada ka da mace dauki sarki Husaini na Jordan sarki Husaini na Jordan matar shi Krista ce ya tafi aikin soja koyan aikin soja a Ingila aka makala mishi budurwa ya dawo ya zama kwararren soja ana sa rai za a waye gari wata ran shi zai zama shugaban kasar me yasa saboda uban shi ya taba wa kristocin duniya wani laifi sai suka ce za su rama amma a fakaice sai suka ce suna da long time plan suna da wata agenda wadda za su bi ta a hankali komai dadewa sai sun cin mata shine Papa Roma yayi kokarin ya je kasar Jordan tun a wancan zamani sai sarki Talul mahaifin sarki Husaini kakan wannan sarkin na yanzu sai ya hana shiga yace kasar shi kasar musulunci ce Papa Roma ba zai zo ba sai suka ce a rabu da shi sai tura dan shekaratun soja a Ingila sai aka ce ba wannan ne uban shi ya hana Papa Roma ya je kasar ba sai aka ce an gama da shi tunda har yadda ya turo dan shekaratu nan sai aka makala mishi kyakkyawar baturiya budurwa sai ta mishi ladabi sai nace ita zai aura duk ina larabawa kyawawa da suke kasar larabawa wadanda suke sallah suna salati jinin Banu Hashim ne a jikin shi ma'ana dangin uwa annabi ne sallallahu alaihi wa sallam amma sai ya ce a shi dai wannan baturiya ita yake so sai ya auro ta da ya auro ta tazo ta musulunta ma ta ce ba za ta musulunta ba ba dade ba sai mahaifin shi ya sa kai sai ya mutu sai waye gari shine sarki matar shi kuma kafira ce wadda ta zo ta yi wa mutananta aiki ne a gidan dama so da haka me ya faru tana nan sai ta haifi dan farko sai sa mai suna Abdallah sai aka ce mata ta ƙara hakuri dai akwai sauran lokaci bayan lokaci sarki Husaini rashin lafiya ta kama shi sai aka ɗauke shi aka sheka da shi Ingila suka gama jagwalgwala duk abin da za su jagwalgwala a jikin sai suka ce mishi ba zai wuce wata biyu a duniya ba don haka in yana da wata wasiya za su kai shi gida ya je ya yi ta kafin ya mutu ya zo ku ya faɗi duk abubuwan da zai shi kenan ya koma daga baya ya rasu yana rasuwa sai aka ɗauki sarki Abdallah sai aka ba shi sarauta a lokacin shekarar shi 32 shi kuma matar shi Balarabiya ce amma Krista ta Filistine don haka sai ka duba yaro dan shekara 31 an ɗauki gabjejiyar ƙasa ta musulunci an ba shi tsakanin kafirar uwa da kafirar mace ko uwa kake da ita yanzu wadda take son fim ɗin Ibro matarka tana son fim ɗin Ibro ba kai saka sarrafa gidan daga kallon Ibro ba uwarka na son kallon Ibro matarka na son kallon Ibro to ko limamin juma'a ne kai sai dai in ka fito sallar juma'a kai abin da za ka yi amma a gidan da ya fi ƙarfinka dan in za ka yi wa matarka barazana uwarka fa za ka iya fitar da ita daga gidan za ka iya daka mata tsawa to balle a ce uwar kafira ce matar kafira don haka sai suka haɗa kai suka juya mishi baya akan cewa sun gane yana gaba da addininsu to uwarka ta ce kana gaba da addininta za ka iya faɗa da uwarka ne to ga kuma mata ga kuma ƙuruciya ƙananan shekaru ɗan shekara 31 ya ce me suke so suka ce so suke Papa Roma ya zo don haka da hannun shi ya sa hannu Papa Roma ya zo ƙasar abin da ya gagara a cikin shekara 77 sai ga shi a cikin shekara 1 da 'yan watanni ya yi bango ya tsage ko bai tsage ba bango ya tsage don haka kun ji daga cikin wuraren da ake bullo mana mu musulmi wajen a ratsa mu shine mace to abin cewa shi wai ba mu da kyawawan mata ne
ko ba mu da matan da suka iya daura kallabi ne da daura zani da tafiya da gwalangwaso wajen magana to me yasa sai mun je dama da hagu muna lalube garin haka mu rasa addinin mu mu rasa mutuncin mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsoratar da al'umman musulmi game da fitinan mata har ya ba mu tarihin cewa inna awwala fitnatin waqa'at fi bani isra'il kanat fi nisa bala'in farko da ya fara dannowa al'ummar musulmi na bani isra'ila ta hanyar mata ne aka ce malamin su ne babban malamin su mai wa'azi yake da mata sai matar ta zama gajeruwa ce sai ta ce ita kuma so take sai ta fi duk matan garin tsawo kaji fitina shine kuma babban malami mai wa'azi dan haka tace in yana son zaman lafiya ya samo mata takalmi high heel irin dogon takalmi na yan gayin mu da suke sawa 70s 80s din na kasan nan dan haka ya samo mata takalmin da ta sa kuma sai ta fadi sai tace to sai rinka rike tan tana tafiya shine babban malami mai wa'azi ina wa'azi zai yi ba zai yi ba wannan ita ce fitina farko da ta faru a cikin bani isra'ila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari to ku yi taka tsantsan ita mace idan ka ce mace gaba ɗayan ta sharri ce kayi kuskure abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya mana wasiya cewa yi fattaku dunya wattaku nisa ku yi taka tsantsan da duniya bai ce ku guji duniya ba cewa yi ku yi taka tsantsan da duniya bai ce ku guji mata ba sai ce ku yi taka tsantsan da mata haka ake fassarawa in ka fassara fattaku duniya ku guji duniya to in ka ce mutum ya guji duniya ina zai kwana yau ba a ce a guji duniya ba cewa kai ai taka tsantsan da ita ba a ce a guji mace ba ya aka ce cewa kai ai taka tsantsan shine attaqwa alwiqaya a rinka a hankali da su saboda gudun mace in ka ki aure ka ki cin abincin da mata ke dafawa ya za kai da uwar da ta haife ka kun ga she ba yadda za kai amma ya za kai za ka rinka taka tsantsan ne da su jama'a kun fahimci wannan idan yanzu kana da uwarka kuna zaune lafiya kana yo aure sai kaga al'amari ya rikice maka a gidan ga ɗakin mahaifiyarka ga ɗakin matarka kullum sai kaga sun kasa zama lafiya amma kuma duk sanda za ka yi zaman sulhu ba za ka iya gano matsalar ba ita sai ta ce ni baba ta sa min ido ni ta sa min ido ta sa min ido yawa ta cire idan ta ba ruwanta da ni don ka ce me take min ni dai ta sa min ido ta sa min ido ba za ta faɗa maka idan da ta sa ba ta sa ido ita kuma ta ce kullum ana taɓanna in mutum ya yi magana a mai rashin kunya har yanzu sun ƙi su fassara maka baƙin Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmudu Gumi da yake shi dottijo ne kuma tsohon alƙali ne ya sai gano bakin zaren ya ce mafi yawancin mata macuta ne ya ce duk mace ya ce sai dai wadda Allah ya kiyaye tana cutar mijinta to tana nan tana cutar ka tana nan tana cutar ka in kuka haihu ana nan idan ɗan ya yi aure ita ma wannan amarya za ta zo tana cutar ka to ita kuma mahaifiyarka ba za ta so a cuci ɗanta ba da haka kullum za ta rinka cewa ana almubazaranci gidan nan ana ɓarna a gidan nan amma ba za ta fassara maka ba ita kuma za ta ce baba ta sa min ido amma ba za ta fassara maka ba saboda in ka ba da 500 ai cefa ne za a je a yi na naira 170 ne naira 330 kuma za a san yadda aka yi da su to ita ma babu haka ta yi amma ba za ta faɗa ba don haka ta san sirrin wannan yarinyar don su ne as-sabiquna al-awwaluna nasu ko kuma as-sabiqat a ƙarƙashin wannan kaga ashe sai da taka tsantsan haka ne ko ba haka ba To matasan mu waɗanda suke cikin tertiary institutions, jami'o'i, polytechnics, colleges of education, FCEs da sauransu, sai kun yi taka tsantsan. Idan Allah ya sa kai mai basira ne, ka fito daga babban gida, ana futuring, ana fatan nan gaba za ka zama wani abu. Suna nan da lafiyayyen ajanda su sai a turo maka wata sai ka rikice cewa in ba ita ba ba wanda za ka aura. Don haka sai an yi taka tsantsan. Ku dubi kamfanonin nan na telecoms tun daga Glo, MTN, Zain, kowace ce, duk wanda za ta yi tallan product ɗinta tana samun wani kato mai ƙarfi ta ce MTN na da ƙarfi kamar katon nan, sai dai a samu wata kyakkyawar mace da ita ake talla a hoto, a murya da ita ake yi, in ka buga waya ba ta shiga ba, madadin ka ji wani kato ya ce maka I am sorry, sai ka ji muryar mace, haka ne ko ba haka ba? Ko ba mace ake ji ba? Mace ake ji. Tunda kake da maza da mata, suwa ya suka fi aikin ƙarfi? Maza. Don haka suwa ake sa rai a samu bakar dauda a jikinsu? Maza. Ya kamata da sabulin Joy ya zama kato ne a jikin hoton shi, ko ba haka ba? A samu gwarjejen kato wanda ya dau buhu ya zufa, a sa shi cewa gashi wannan sabulin ya wanke shi, amma sai kaga wata sanɓaleliyar yarinya ita ce Joy Girl, haka ne ko ba haka ba? To sannan ka sake dubawa da kyau ka gani duk wani product da za a zo za a yi tallan shi, ƴan mata ake samuwa sanɓala sanɓala. Yanzu al'amarin ya kai wai har bankuna suna ɗiban ƴan mata kyawawa sai a ɗibe su aiki, amma da sharaɗin in kin iya kawo kwastomomi kaza aiki ya tabbata, in baki iya ba fa za a sallame ki. Bankuna yanzu wannan yana daga cikin system na employment, hanyoyin da suke bi suke ɗauka. Don haka kana zaune sai ga dogo yarinya sanɓaleliya ta sa wando, ta sa t-shirt, ta ci ta ƙoshi, ta zo maka da hana sallah, ta gaishe ka, ta miƙa maka kaza. Abinda take so ka zo ta hanyar ta ka buɗe account a bankin. The more account da ta samo aka buɗe, da gwargwadon yadda za ta tabbata ita ce ma'aikaciya. Me yasa ba a yi wa maza haka? Senadiran. Duk wannan na daga fagen da ake bi ake rugurguza mu. Sannan ina son ku gane, tsakani da Allah, mu musulmi ne kaɗai muke da sha'awar mata, ko kuwa sauran suna da sha'awa? Amma me yasa mu kaɗai ake wa makirci ta hanyar mata? Yanzu idan ƴar wani ta nemi admission bata samu ba a cikin jami'an nan taku FUT, sai je sa ƴar tashi ta sawo mini jeans mini kaza, sai tura ta. Idan ana neman wata bukata, musulmi ne a office din, sai a ce a tura wance. Sa hannu ne zaka nemi a yi maka tsawon wata da watanni, ko shekara da shekaru? Mutum ne babba ake so ya sa hannu akan wata takarda, anyi an kasa ganin shi. Rannan wannan mutum ya je siyan kosai a wurin uwar wata yarinya, sai ya ɗauko maganar yana yi. Sai ƴar sai ta ce ka kawo takardar yau da daddare za a sa hannun, kuma gobe ka zo nan ka karba. Ye mamaki. Ya ce ya ba da takardar ne a babin jarabawa. Sai ga shi kuwa da safe ƙarfe 7 ta zo da ainihin wato takardar nan an sa hannun a kai. Jiya da daddare sun haɗu da shi wannan da ya gagara a gan shi ya sa hannun. Jama'a wannan ba musiba ba ce? Ina son ku gane wannan na daga cikin makasudin wa'azina. Na zo in muku wa'azi ne ba don in harzuka ku ba, amma nuna muku kuskurenku don ku gyara. Ba abin dariya ba ne. Wannan musibar da ita da yau aka fatattaka mu gashi nan, ƙasar ta fita daga hannunmu. Jihohinmu ana shirin su fita daga hannunmu. Jami'o'inmu ana shirin su fita daga hannunmu. Duk wani abu wanda yake a hannunmu yau yana neman ya gagare mu. Dubi jami'ar Ahmadu Bello, ita ce jami'ar farko da Sardauna ya kafa, amma ka je kaga kashi 85 na ɗaliban da malaman ba namu bane, ba ƴan Zaria bane, ba ƴan Arewa bane, ba masu sallah bane, ba yaran Sardauna bane. Ta me? Ta hanyar mata ne da aka yi haka. Abin dariya ne, abin kuka ne. Ka shiga wannan jami'ar taku kaga suwaye suka fi yawa. jami'ar taku irin ta ne a Yola kashi 95 na dalibai da malaman makarantar ba mu bane a cikin garin Adamawa take a tsakiyar musulmi Fulani to sa'annan ka tafi ta Bauchi ka gani suwaye suka fi yawa a cikin ta jami'o'i ne guda 5 lokacin akai guda 3 a nan arewa daya Amina FUT daya akai a Yola daya akai a Bauchi daya akai a Kure daya akai a Owerri ka je ka samu mutum nawa ne a cikin na Owerri da na Kure da Futa da Futo mutum nawa ne a ciki namu amma ka zo nan ta Mina kaga cewa mutum nawa ne a ciki kana nan kana kwazon ka ci jarabawa wata za ta je ta bada farjin ta dare daya sai a sa mata ta haye sannan kai musulmi kishin addini ya sa ka tura yarka an ce in bata bada kanta an wulakanta ta ba an keta alfarmata ba za ta ci jarabawa ba a lokacin a Yola na samu yarin yarda yar wani aboki na ce ban sani ba sai wata ran mun hadu da shi a Abuja sai ce yarka tana nan ta kasa shiga jami'ar ma kullun tana remedial studies ana kifar da ita yace har ma nayi watsi da ita da naje sai na fara bincike ta bayan fage tukuna in gane menene dabi'unta ta samu kikkiawan yabo sai nace to a nemo ta da aka nemo ta sai nace ni babanki ne kin san ne tace a sai nace ni abokin wani ne sai tace a lallai ka me yasa yake faduwa jaraba sai ta sunkuyar da kai nai ne ta gamin sai ta fashe da kuka kikkiawar yarinya ce ba fulata na dirarriya fara sai ta ce duk shekara an aka rubuta jarabawa sai a ce ta zo sai ta ki sai ta yi follow up to follow up ba yan kwangila suke follow up ba me ke student zai follow up dan menene an ce 1 plus 1 ka sa 2 kuma sai ka yi follow up you don't need to follow up ka gama follow up 1 plus 1 2 follow up ya kare jarabawa ta fito kana da first class haka ya kamata amma sai ka yi follow up dan haka shekarar ta uku tana yin remedials ana kifar da ita dan haka mun je mun shiga jami'a kafin ita ta shiga amma mun kammala jami'ar ita har yanzu aji hudu muka barta yau bayan shekara 5 mu da kammalawa ita yanzu take aji hudu saboda sai wannan lokacin ne Allah ya taimake ni naje na samu wani coordinator na pre degree din nace mu shiga wannan ma'ana yanzu bamu da security na mutuncin mu ma'ana mutuncin mu yanzu yana fuskantar matsala ka hana yarka ta makaranta asibitocin mu ba mu da likitoci ba mu da nurses ba mu da midwives masu tarban haihuwa namu ka tura ta kuma a lalata maka ita kafin ta gama duk wannan fa muna tattauna ne akan mace kawai to sannan makiyan mu suka ce za su yi amfani da media kafofin watsa labarai don su ruɗa addinin musulunci su lalata daraja addinin musulunci a tsoratar da musulmi yanzu duk wanda yake da dish a gidan shi ya kama CNN duk inda kaga an sa wata tana kuka tana hajijiya musulma ce duk inda kaga an rusa wasu gidajen musulmi ne jama'ar musulmi wannan ana yi ne dan a karfafa gwiwar mu ko kuwa dan a raunata zukatan mu jama'a ko da a ce yanzu ka tafi birnin Kebbi wata fatauci sai aka nuno maka aka ce maka garin Mina ba lafiya za ka yi bacci ba za ka yi bacci ba dan mai iyayenka ne danginka ne garinka ne to sai a nuna maka musulmi yau su ake kashewa musulmi yau su suke cikin halin kunci musulmi su suke abin nan kun ganin suna amfani da kafofin yaɗa labarai wajen rusa mu sannan dan girman Allah ku dubi yau yadda ake amfani da duk wani abu da zai lalata tarbiyya a tsakiyar garurukan musulmi tun daga waɗannan manya-manyan posters da ake sawa har irin dramomi da ake yi da irin waƙe-waƙe da ake yadawa. Alhamdulillah, yau ga wa'azina yayi daidai a cikin garin Mina, wanda yake na ɗaya daga cikin cibiya ta ƴan uwana musulmi nufawa, waɗanda tarihin musulunci ya nuna nufawa na ɗaya daga cikin al'ummar da aka fara musulunci da su a sahun farko a ƙasar nan. Amma kun san cewa yau kuna daga cikin target, ya ku nufe kuna daga cikin waɗanda ake hari a saka da yawa daga cikin ku cikin Christianity. Ko yau na ga special program akan nufe dangane da addinin Christianity a nan tashar a garin nan, saboda daga cikin ƙabilun da ake da ƙarancin Christianity a arewacin Najeriya akwai Nufawa, akwai Bare-bari, Hausawa da yawa, yau akwai Kristoci, baka sani ba, da yawa Fulani da yawa akwai Kristoci, amma percentage na Christianity within the Nupe dom very negligent, ɗan kaɗan ne Kristoci daga cikin Nufawa. Amma yau an dage ana ta evangelism a ƙasar Nufe. Wannan ƙalubale ne, wannan ƙalubalen waɗannan hanyoyi kuke bi don ku tara wannan ƙalubalen ta hanyar yaɗa addinin musulunci a ƙauyuka da birane da cikin matasa da makarantu na secondary na primary ofisoshin gwamnati da makamantansu. Ina tunanin wannan matsalar masu tsananta bincike daga cikin ku sun fi ni saninta, amma abin cewa wani mataki kuke ɗauka game da haka. Wannan amfani da media kenan, amfani da kafofin yaɗa labarai. A yau bayanan da ke kan internet, tashoshi na internet game da ɓatanci dangane da addinin musulunci sun fi shafuffukan intanet waɗanda ake kira zuwa ga addinin musulunci. Akwai wani wanda ya hana mu musulmi mai hosting website mu yaɗa manufofinmu ne? Ba wanda ya hana mu. Amma yau ƴan kaɗan ne daga cikin musulmi suke aikin yaɗa da'awar musulunci ta fagage na intanet. Wani abin takaici, fage na intanet wanda ya shafi musulmin Najeriya ma ya zama fage ne na da daba ce ta rikici. Nigerian Muslim Network, in ka je ka shiga ba abin da za ka gani sai wannan malami ne, wannan raddi, wannan ya ce wannan bai iya ba, wannan ya daki wannan, wannan ya jefi wannan. Wannan is the most super highway na information a Nigeria over the network na internet. Shi ne babban fage na yaɗa bayanai, amma rigingimu ne za ka ga wane yana wannan, wane yana wannan, wane yana kaza. Sannan ku dubi, ƴar ƙaramar matsala ce jama'a, ƴar ƙaramar matsala ce wadda ta faru. Amma ku dubi kafofin yaɗa labarai kusan mako nawa, wata nawa suna ta mita a kanta, a kan Yariba ya auri ƴar shekara 13. Amma fa dukansu sun shaida cewa aure ne. Amma fastoci nawa ne jaridar Sun da Punch suka ruwaito mana waɗannan fastoci sun yi wa 'yan shekara 13-15 ciki, sun yi wa ƙannan matansu kaza da kaza. Jama'a, ba mu samu dakushe bakin Kristocin Najeriya ba fa sai da muka yi bincike muka jefa wannan a cikin website na internet. Sannan suka ja baki suka shiru tashar AIT da tashar Channel News. Waɗannan tashoshin fa sai ta haka muka datse bakin, sannan in ba haka ba labaran safe, labaran yamma, wani program da za su yi kakaki, duk wani abu da za su akan ainihin Yarima ya auri ƴar shekara 13 ne. A yayin da suna can fastocinsu suna ɗirkawa ƴan shekara 8, suna ɗirka ƴan shekara 13 ciki. Kuma jaridun ƙasar nan ne suka ruwaito waɗannan, babu wata jarida ta ƙasar waje da ta ruwaito wannan. Amma kun ga da yake suna amfani da media, suna amfani da kafofin yaɗa labarai. Don haka har an waye gari yau daga cikin musulminmu an samu wasu suna fitowa tashoshin rediyon su ma suna taya su wajen nuna cewa wannan irin auren gaskiya bai dace ba. Gaskiya ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad ya ruwaito cewa ƙarshen duniya za a samu wasu mutane waɗanda yastahilluna al-hira wal harira, suna halatta zina da kuma sanya alharini silk. Duk mutumin da ya fito yana fada da aure jama'a, ba a taba jin shi ya fito yana fada da zina ba, ya halatta me? Ya halatta zina. Dan haka musulmi dole mu tashi game da harkar kafofin yada labarai. Yanzu nan a cikin garin Mina ko a jihar Niger, FM station guda nawa ce muke da ita wadda take private ce ta musulmi? Amma musulmi nawa ne suke da degree na mass communication shekara 30 ko 40 da ta wuce a nan jihar Niger? Suna da yawa. Kana da degree ka na mass com, kana zuwa NBC, Nigerian Broadcasting Corporation, ka apply za su baka. Yanzu naira miliyan 10 za ta tashi tasha FM a cikin gefen masallacin nan za a iya kafa ta. Ba ta buƙatar sai an samu ɗirkeken wuri, ana amfani da smart transmitters ne. Za mu yaɗa manufofinmu. Yanzu ƙasar Niger sun fi mu tashoshin FM waɗanda ake kira community FM, community radio. A iya anguwa kaza sai a ce iya wannan street ɗin nan an samu tashar FM wadda za ta rinƙa yaɗa manufofi da addini da al'adar mutanen wannan wurin. Don haka yanzu wannan wa'azin da ake yi, wanda bai muradin fitowa ba, live sai zauna yana jin shi a cikin gidan shi. Musulmi ya muka saki aka ban mu a baya akan wannan. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Musulmin ba ku tashi kun taimaki addinin ku daidai da zamun nan ku ba, barna za ta taso. Yanzu daga wani mutum ɗaya daga cikinmu ya auri 'yar shekara 13, a lokacin da aka yi wani Tuesday Live watan da ya wuce fa, sai wata budurwa ce ta tashi ma sai kace-kace da su, ta ce duk wannan hayaniyar da kuke yi, ku ne 'yan kudu kuke wannan hayaniyar, mu a arewa kusan kowa ma uwar shi 'yar shekara 13 ce aka haife aka aure ta. So da haka wannan abun ku ne kuke hayaniyar ku, ba wanda yake ganin wannan abun wani bakon abu ne. Sannan dan girman Allah, 'yar shekara 13 da ake magana yanzu, 'yan mata nawa ne za gan su 'yan shekara 13 ka gan su cikakkun 'yan mata? To balle Balarabiya. Idan ka ga Balarabiya 'yar shekara 13 sai ka ce 'yar shekara 22 ce a cikinmu. Dama menene ke tsumburar da mutane? Ba yunwa ba? Da tasowa a ƙauye? Ka je ka dubi yanzu kai da ka gudo bariki shekara ka 30, ka je ka samu sa'anka a ƙauye, duk haƙuran shi sun zube. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, ya tsufa. Kai kuma kana nan daƙau kana shan kafi zabo. Na fata an gane. Saboda haka 'yar shekara 13 nan da suke magana, in ka ganta in ba a ce maka 'yar shekara 20 ba ce, za ka ce 'yar shekara 25 ce. Domin za ga ukeken Balarabe, kana ce mishi sayyidi sayyidi, kana ganin wani dattijo ne ya faɗi shekaru, sai ka ji ce shekarar shi 33, sai ka ga ab ashe huhun ma a hune ma. Ina fata an gane. Saboda haka amfani da kafofin yaɗa labarai da ake yi domin a rusa mu, jama'ar musulmi, wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suka ce za su yi fada da mu. Sai me? Sai suka ce za su yi amfani da tansir, shine evangelism, yaɗa addinin kiristanci a cikin musulmi. Shine na fara muku ishara. Yanzu ba za ku yi mamaki ba jama'a, za ka je jihar Adamawa da Taraba, sai ka ga Reverend Father Bafulata ne tas, ka ji an ce Reverend Julde, Pastor Ja'e. Abin ko daɗi babu, don ba a saba ji ba, ya yi bambara ƙwai. To amma abin da za ka ce shi ne, dubi yadda 'yan uwanmu Fulani suka koma bayan gari suka zauna ba ruwansu da koyon addini. To ba nan ba, mu kuma mu dubi kanmu yadda muka ƙyale su.
ana da wani committee na musamman na zuwa rigajen Fulani domin yi musu wa'azi da ƙauyukan musulmi waɗanda ba su iya addini ba koya musu. Alhamdulillahi an fadaka ana zuwa wa'azin maguzawa, amma akwai wasu musulmi suna nan a kusan ƙauyukan ƙasar nan gaba daya waɗanda zaka je ka samu tun daga limamin ƙauya har da tawa ƙauyen ba wanda ya iya alwala. Haka ne ko ba haka ba? Dole ne a samu wasu malamai da za su rinka zuwa suna tara su suna koya musu ya ake alwala. Na'am, to ba a kula da su ba. Idan ba a kula da su ba me zai faru? Suna fama da matsaloli na ciwon ido, suna fama da matsalolin takin zamani, suna fama da bukatar injin nika, suna bukatar kaza, sai makiyanmu su kai musu waɗannan abubuwa daga nan sai su saka su cikin addinansu. A nan kasar Bauchi fa aka samu wani, kwanan nan zan fitar da ainihin DVD ɗin shi. Mun fitar da kaset ɗin da a nan Abuja muka zo da shi muka yi hira da shi lokacin da ya musulunta. Kirista ne aka kai shi Baghdad ya je ya karatun Larabci jama'a. Idan suka tashi shiga wa'azi ƙauyukan Bauchi da Gombe sai ya naɗi irin na limaman musulunci, sai ya riƙe carbi, sai ya riƙe Bible na Larabci, sai ya ce shi malami ne ya zo tafsiri. Sai a jawo mishi aya ta Bible da Larabci. Sai ya tara musulmi ya ne ta musu ainihin wa'azi kafin nan ya janye mutane da yawa shigar da su. Don girman Allah ba za ka yi mamaki musulmi a zo ana yi mishi wa'azi da Bible na Larabci ba, amma bai faɗaka ba, sai dan bai san Qur'ani ba, bai san komai a Qur'ani ba. To wannan hanya ta tafsir, wato evangelism, tana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen yaɗa waɗannan addinai nasu da kuma mayar da musulmai kafirai. Yanzu ku je nan Abuja. Abuja kewaye take da musulmi masu ɗimbin yawa, amma ku je ku ga hatta Fulani kiristoci binsu suke riga-riga. Don haka duk ranar Lahadi in ka kama tashoshin Abuja na FM sai ka ji ana wa'azi da Fulatanci na Christianity. Malam, ka taɓa jin haka? Kuma ka taɓa ji ba? Gashi wannan haifaffen Abuja ne shi. Ana wa'azi da Fulatanci da Bible, saboda kowa ya san yadda ba Fulatani yake da sauraron rediyo. Haka ne? To sai aka bullo musu ta nan. Ina ba da shawara, masu kuɗi akwai mas'uliya a kanku, hukumomi da sarakuna akwai mas'uliya a kanku. Ina da yaƙini a kan mafi yawancin malamai a shirye suke da in za a wadata su da kayan aiki da kyakkyawan guziri za su shiga cikin ƙauyuka suna karantar da mutane addinin musulunci. Amma a matsayin ka na mai kuɗi, a shekara nawa ka ɗauka ka bayar banda zakka, nawa ka ɗauka ka bayar don a yaɗa addinin musulunci? Malaman musulunci suka ce fil mali haqqun siwa zakka, a cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zakka. Wannan magana ita ce ingantacciya. Banda zakka akwai wasu haƙƙoƙi waɗanda Allah yake neman da ka bayar. Zaka je na lisa'ili wal mahrum, almajirin da yazo yana bude baki ya roƙa, da wanda za a ganshi a fuska a tabbatar yana da bukata amma bai bude baki ya faɗi ba. Lallai ne masu kuɗi ku tsayu akan samarwa da addinin musulunci rufin asiri. Matakin farko daga cikin haka, ya kamata ku yi haƙuri, duk da ban san yadda garin nan yake ba. Shugaba, za ka iya gyara min wannan ko kuma wasu? Kuna da wata haɗaɗɗiyar Islamic Center wadda za ta zama marji'i ta musulmi da musulunci banda ta dattijo Sheikh Ahmad Lemo, wadda yake za a je a ɗibo 'ya'ya daga ƙauyuka, 'ya'yan musulmi a zo da su cikin garin mai na a koyar da su Ƙur'ani, su koma garurukansu su ne malamai? To yanzu don girman Allah, akwai masu karantarwa? Masu kuɗi dole ku tashi ku yi naku aikin.